الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلك القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a muna da ran asabar yau muna 24 ga watan Ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da yau 13 ne ga watan 3 hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatu muna tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci ihya'us sunna dake wannan unguwa ta Fantami a ran cikin garin Gombe Fajir jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da dukkanin garurukan mu gaba daya dan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau za mu tashi a farkon aya ta 45 insha Allah kafin haka akwai tambayoyi da yawa da suke hannuna amma za amsa kaman ko guda biyu daga ciki kafin na amsa tambaya akwai a committee marayu da aka yi ta neman taimako to still an yi ta samun neman taimako cikin dan wannan sakani musamman akwai shi Alhaji Ibrahim Aliyu mai zare a Hajjas wanda ya bada turamin zannuwa guda 50 ga wannan committee marayu din da kuma yadi wanda alisafi ya kai kamar yadi 210 muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ya karawa rayuwa albarka waɗanda suka taimaka tun daga farkon Ramadan har zuwa yau su ma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda suke da niyyar taimakawa kofa tana bude wanda suke da niyyar taimako babu abin taimako Allah ba su ladan niyya amin na san Malam Usman da akwai da ka kawo kai ma ko Allah ya bashi lada amin sannan kafin na amsa tambaya sai sanarwa guda daya maganar da ni shekaran je zamu rufe karatu bawo Allah nan da ya aiko a sa ƴaƴan shi addu'a din nan wani ma ya ƙara zuwa ya ce shi ma yana cikin addu'an nan yawa lalle shi wannan bawan Allah ana ta samun masu kawo kansu kuma bisa ga dukkan alamu mutane ne da responsible mutane inda ya ji to sai ya nemi kowaye daga cikin waɗanda suke da alaka da mu in Allah ya kaddara sai kaga wani abu ya faru fa kaddarahu ta kadira to ai ni da an same ni na san shi ni yazo ya samu directly yayi shi yasa nace duk wanda aka samu shi ya yi magana yawa wala da bai fahimci maganar da ne baran na in an same ka sai ka same ni ai kala haddasana ne ai yawa Allahumma amin sannan koda wannan kwace ta zo ta musulunta ranar in kun tuna an samu wanda ya fito muka sa aka zauna da shi aka tattauna karshe kuma an dace ina fata an gane yawa irin wannan muke so da ba Allah ya kara albarka Ahmad in can bai waka iyo ta nan Allah biya mana dukkan bukatu mun alkhairi wannan yana tambaya ne dangane da mutum ne yana salla yace sun yi salla a masallaci ya samu raka'a 3 daga sallan da take da raka'a guda 4 ila ko la'asar ko azhar ko isha to kaga akai sallama ana bin shiraka guda daya da akai sallama shi ma sai sallama ya zakar din shi ta shi tafiye shi bisa mantuwa bai tuna ba sai washe gari sai ya tuna fa sallan jiyan nan ana cikin wani hali a Najeriya to shine yake tambayan cewar shin sallan nan sake ta zai yi ko kuma raka'a ɗayan nan zai sake bisa ga zance mafi karfin dalili a wurin malamai kamar yadda malam mai risala ya kawo Ibn Abi Zayd al-Ghayrawani rahmatullahi alayhi da Ibn Qudama cikin al-Muguni wanda shine fata wanda muke kai a Malikiya da sauran mazhabobi idan ka zo kai sallah ko da kai kadai ne azhar ce sai ka raka uku kai sallama suka ce wa in tadhakkar bil qurbi idan ka tuna nan kusa baka jima da sallama ba sai ka tuna ai fa raka uku ne suka ce ka miƙe ka ainihin kawo raka daya kai tahiyya kai sallama kai sujudan baki ina fata an gane wannan shine zance mafi karfin dalili suka ce ma wa in tala amma idan zamani yayi tsayi aw kharaji min al masjid ko ya fita daga masallaci suka ce a'ada salati sake sallan kawai ina fata an gane wannan shine abin da ya kamata kai tunda kaga har washe gari ne wa in tala kan ai ya kan tala kenan yawa zaka sake sallan ne gaba ɗaya sallah ta baci wannan shine zance mafi karfin dalili insha Allah sai wani yana tambaya dangane da zakatul fitri zakatul fitr wanda duk shekara mun shayi magana akai bisa ga zance mafi karfin dalili shine zakatul fitr abinci ake bayarwa akwai fatawa wanda ake ta yadawa ana ba da kuɗi fatawa ce tsohuwa a cikin malaman mazahib Abu Hanifa ke da wannan fahimta amma Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal sun ce ba za a ba da kuɗi a matsayin zakatul fitr ba abinci ake bayarwa abincin da mutanen gari suke ci shinkafa ko masara ko abinci wanda yake mutane a wurin su abinci ne ko alkama ko acca a wurin da ake cin wannan abubuwan ko ka samu ne mai ciwon suga yawa ka bashi alkama ko acca duk ya halatta amma ba za ka bada abin da ba abinci bane a wurin mutane ina fata an gane yanzu mu anan ba za ka bada dabino ba tun dabino ba abinci bane ba amma a wurin Laraba sai ka ba su dabino su abinci ne to ana kula da abincin da mutane suke ci na inda kake rayuwa sannan abin da yafi karfin dalili shine dangane da masu cewa a bada kuɗi abin da suka manta shine zamanin da annabi yake da raifa ko kuɗi alaihi salatu wassalam az-zahab wal fidda matsayin kuɗi suke akwai al-awraq ina fata an gane akwai abubuwan da yake kuɗi ne a kasashen Larabawa a Yemen a Farisa a Rum ko ina akwai kuɗi amma annabi bai ci a bada kuɗi a madadin zakatul fitr ba ya san da akwai kuɗin amma ya ci a bada abinci to ibada tawqifiyya ce ina fata an gane wa yaqifu inda amrihi wa nahyi in jami ahlari mutum ya tsaya inda aka umarce shi da inda aka hane shi Allah hamuna shirin buga waya yi to Allah ya ainihin samu dace a takeice dai ni nafi abu kuma manyan malaman mu abinda suka fi fatawa da shi kenan su Sheikh bin Baz ibn al-Utsaimin duk suka ce abinda fi dacewa da sunna a bada abinda annabi ya ci a baya a lokacin da Muawiya yake ainihin khalifan musulmai ya kawo wani kwano yace ana amfani da shi a matsayin abun awun zakatul fitri wani daga cikin sahabbai ko ibnu mas'ud ne na manta yace shi kan ba zai da ya canja kwanon da ya sani da ake amfani da shi a lokacin annabi ba alaihi salatu wassalam shi hatta abun awun ma bai da a canja ba ba ma a canja a ci a bada kuɗi ba abun awun ne fa yace shi bai da da wannan ba sai dai auna da asalin wanda da shi annabi yake aunawa to ina da zaka ce mishi a bada kuɗi kuma ai marin kama zai kila a takeice da wannan a tsaya inda yake shine asali ya fi dacewa da sunna insha Allah ana fidda zakatul fitr kuma tun sallah saura kwana biyu ko kwana uku daga nan har zuwa ranar sallah kafin dai aje sallar idi bisa ga zance mafi karfin dalili idan mutum bai ba ana yin qara'i wasu malami sun ce ana yi idan baka da shine kwata kwata baka samu ba har sai bayan sallar idi ko sai da yamma suka ci halarta ka bayar amma kana da shine bisa ganganci ka kika bayar inda ayi sallar idi to shikenan fa inna hasadakatu min sadaqati annabi ce sadaka ce kamar kowace sadaka to shi yasa in dai kana da hali kar ka bari har ayi sallar idi baka fitar ba tun kafin sallah har daren sallah har wayewa duk lokacin bayarwa ne wannan shine abin da yafi dacewa da sunna game da zakatul fitri insha Allah wanda kuma aka bashi ya tara da yawa ya halatta fitar malamai suka ce ya halatta tun a lokacin da aka tara mishi yanzu wannan abun mallake shi ne ya halatta shi ma ya fitar a ciki dama hikima a yalwatawa waɗanda ba su da shi ne sannan muhimmancin zakatul fitr kuma ya tabbata a cikin hadisi annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace fa innaha tuhratun lis-sa'imi wato tsarki ne ga mai azumi wasu yan kwarakwarai da kai cikin azumi wanda zai rage wa azuminka daraja to ana kankare shi da wannan zakatul fitr din kaga ashe abu ne mai falalan gaske sai tambayin sa da karshe shin goro ma zai bayar wanda bai da mata hatu zuru ma kowa zai bayar ka san shine yayin goro ko kowa zai fidda zakatul fitr ai annabi yace hatta dan da aka haife shi yau ma za a cire mishi ana aihuwan yaro yau lokacin fitarwa ne ya halatta fitar mishi da yaro da tsoho da saurayi da kowa tana kan dukkanin musulmi ne bawa ko da ana fitarwa kowa insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam wa billahi at-tawfiq wa alayhi at-tuklan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na'am
bismillahir rahmanir rahim فَكَأَيِّمٍ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ
وَبَنِجِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتِي فَكَأَيِّمٍ مِنْ قَرْيَةٍ نَوَى نَوَى daga cikin alƙaryu a halaka na ha muka halakar da su fa ka'ayyin min qaryatin nawa nawa wannan ka'ayyin din nan suka ce murakkabatun ne min kafi tashbihi wa ayyu al-istifhamiyya akwai kafun akwai kuma ayyu sai aka hada su ka'ayyin asali harufa ne guda biyu to ana amfani da su ne wajen nuna yawan abu kama nawa nawa min qaryatin daga cikin alqaryu a halaka na ha muka halakar da ita kuma din aka kawo ka ayyin zaka ga min tana biyo baya wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima fa ka ayyin min qaryatin a halaka na ha wa hiya zalima wa ka ayyin min nabiyyin qatala wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamruna alaiha wa hum anha muriduna ga ka'ayyin sai a ce min tana nuna yawan abu kaman nawa nawa daga cikin alqaryu kaman alqaryu nawa muka halakar inji Allah subhanahu wa ta'ala wa hi zalimatun alhali wannan alqaryan ta kasance azzaluma ana nufin mutanen alqaryan Allah yakan ce alqarya tayi kaza yana nufin mutanen garin ba alqaryan ne take laifi ba Allah ya ce alqarya mun halakar da ita wa hi zalimatun ay halatu kauniha zalima saboda ta kasance azzaluma muka halakar da ita muka dammara ta fa hiya khawiyatun ala urushiha sai ga ta nan ta ruguje ala urushiha akan rufinta bi ma'ana ta rufta wato yanda ka san kaman gida ya rufta ya ruguje haka Allah ya kwatanta dammara alqarya idan ya halakar da ita ya turo mata guguwa ya turo mata iska ya turo mata ambaliyar ruwa ya turo mata wuta duk abin da Allah zai turo ko girgizan kasa alakar da alqarya shine fa hiya khawiyatun ala urusha sai ka ganta ta ruguje ta rufta akan rufinta Allah ce wa bi'irin mu'attalatin zaka ga wannan alqaryan tana da anihi rijiya wacce ake cincirindo wurin ibar ruwa amma rijiyan ta zama mu'attala ai mahjura an kaurace mata a bar wofintarwa babu kowa a wurin saboda babu mutane a garin kene bi'irin mu'attalatin rijiyar da aka watse aka wofintar aka daina zuwa wurin ta da ana cika dan ibar ruwa wa qasrin mashid da kuma manyan manyan gine gine gidaje na mulki gidaje na sarauta gidaje na ji a fada a bada labari gidajen manyan manyan mutane sun zama kufai sun zama kango haka Allah ke dammar alqarya ire-iren waɗannan ayoyin idan mutum na karanta su zaka gansu a zahiri idan kana yawo a duniya akwai inda zaka je yanzu in ka je kaman garin Luxor a kasar Egypt ka je kaga inda Fir'auna ya rayu ka je kaga gine-gine na abun mamaki babu kowa a ciki sai in yawo bude ido kawai idan kaga wasu gine-ginen kai zaka ce an yi duniya a laji to fa ya khawaytun ala urusha babu kowa sai kawai in yawo bude ido haka idan ka je irin su Jordan zaka ga ire-iren waɗannan wuraren ka je wasu yankuna a cikin Palestine da irin wasu yankuna a Syria duk akwai ire-iren waɗannan garurukan haka in ka je irin China zaka ga wurare ne tarihi a ce maka da nan sarki wane ne ya rayu akwai wani gidan sarauta a ce ne da duk duniya babu irin shi har yanzu ba a gina gidan sarauta irin wannan ba amma ya zama kawai yawon bude ido ake zuwa khawaytum ala urushiha to shi sa duk lokacin da alƙarya ta yi zalunci idan Allah ya tashi kama ta sai ya aiko mata da abin da yake zai maida ita tarihi sai sa Allah da ya kawo labarin manyan kafirai cikin suratul ankabut yayin magana annabi shu'aibu da mutanen shi da ya gama yace wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim da ya gama yace wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi sai yace me wa ma kanu makanu sabiqina yace fa kullan akhadna bi zambi fa kullan akhadna bi zambi kowanne daga cikin wadannan al'ummomin mun kama shi da zulubin da ya aikata fa minhum ma arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadhahu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ce fa kullum kowanne daga cikin alƙaryun nan da muka ba ku labari na Adawa da Samudawa da Fir'auna da Hamana da Karuna dukkan su akhazna bi zambihi kowa mun kama shi gurgurdan abin da ya aikata fa minhum man arsalna li hasiban akwai wanda iska Allah ya turo musu iska ce mai dauke da duwatsu ka taba ga iska mai duwatsu to haka Allah ya turo musu iska ne zaka ga iska tana kadawa kawai dutse na jifan ga alaji kai da ka jifa ta ko ina ita iskan ce ke dauke da wannan duwatsu tana ta jifan su kawai Allah ya ce minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man akhadhahu sayhatu akwai wanda tsawa kawai Allah ya turo da akai wani irin tsawa duk garin kowa ya suma shikenan sun tafi akwai wanda kuma iska Allah ya turo musu mai sanyi wannan iska mai sanyin kawai ta gama da kowa ya daskai sanyi ne na bala'i ba sanyi ne na alheri ba da sanyin ya kada sun dauka sanyi ne na ni'ima ashe sanyi ne yana dauke da kankara da sinadarin da zai daskarar da mutum inda kake anan zaka daskare kawai ka zabo tarihi yace minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda mun kifar da kasa ne da su kawai mutanen annabi lut da irin karuna fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard da shi da dukiyarsa gaba da kasa ta tsage ruta kawai kasa ta rufe Allah ce kasa tsage ta tsage duk inda wani dukiyar shi yake ba bawuri ɗaya ba in yana da dukiya a Gombe ko a Lagos ko Abuja ko Kano in dai abu nashi ne sai kasa ta tsage sai ya fada kawai da shi da duk abin da ya mallaka fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin Allah ce minhum man aghraqana akwai wadanda muka dulmuyar da su a cikin ruwa suka halaka kamar Fir'auna da mutanen shi to duk wannan Allah yana ba mu labari dan mu san cewar fa mu ba mu kai komai ba idan yayin yin halakar da mu lokaci ne zai halakar da mu kamar jan kunne Allah ke mana duk wani azzalumi karsan shi shine Allah dan mara shi ya halaka shi ya zama tarihi kuma duk wani abu da kake jin tsoro a duniya da zai hana kai yin gaskiya ka sani ko ba kai gaskiya ba kuma sai ka mutu ina fata an gane sanan duk wani zaluncin da zaka yi kuma dan ka kare kanka wannan ba zai hana ka mutuwa ba kuma to gwanda ma ka hakura kawai Allah ta afalam yasiru
afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
ubangije ta afalam yasiru fil ard shin ba za su tafi a ban kasa bane ba su mutane su yi yawo a bayan kasa su yi nazari su yi duba fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ko za su samu ainihin zuciya wacce za su dinga hankaltan abubuwa da shi wato ku yawo a ban kasa ul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin ku yawo a ban kasa ku ga ya karshen azzalumi ya kasance duk azzalumi karshen sa shine ya zama tarihi to shine Allah ce ku yawo a bayan kasa fatakuna lahum qulubun ko za ku samu zukata yaqiluna biha da za ku dinga hankalta da su aw adhanun ko za ku samu kunnuwa yasma'una biha da za ku dinga ji da su ji na fahimta jin da zai amfane ku Allah ya ce fa inna hala ta'mal absar ai ba idanun bane suka makanci walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan da ke cikin kiraza su da suka makanci domin akwai albasiratu akwai albasaru albasaru shine gani na ido albasiratu kuma gani na zuciya wanne yafi amfani a ciki gani na zuciya ina fata an gane dai idan ka rasa gani na zuciya shikenan kai hasara duniya da lahira amma idan ka rasa gani kuma na ido idan kai musulmi ne kuma ka bi Allah sakamakon wannan abun shine Allah baka aljanna haka annabi ya faɗa cikin hadisi annabi ya ce duk wanda ya rasa ganin shi a nan duniya in dai ya hakuri ne miladan auren Allah sakamakon sa gidan aljanna Allah na makantar da mutum to ya bashi certificate din shiga aljanna kenan lasisi ne na zuwa aljanna amma in mutum ya fahimci haka baka fushi da Allah ba baka saki Allah ba akai da wannan ya kaddara maka ne dan ya jarrabe ka to sakamakon ka shine aljanna amma idan ka rasa gani na zuciya kuma shikenan ka tabe duniya da lahira to shine Allah ce su yi tafiya a ban kasa dan su samu hankali da za su dinga gani da shi ko za su samu ainihin kunnuwa da za su dinga ji da shi ji na fahimta Allah ce ba za su samu kowanne ba saboda zuciyar ta riga ta makance ta yi tsatsa Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubuna ai zuciyar ta riga ta yi tsatsa sakamakon aikin sabo da suke aikatawa to haske ba zai shiga wannan zuciyar ba Allah kiyaye sai Allah ce mi
wayastajilunaka bil azabi walay yukhlifallahu wa'dahu وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ
الله ce wayasta'jilunaka bil azabi su wadannan kafuran suna cewa ka gaggauto musu da azaba qul in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw itna bi azabin alim in banda kafiri wa zai wannan addu'a wai ya Allah in dai wannan shine gaskiya daga wurinka to kamar na ruwan duhatsu daga sama ko kuma aka sauko mana da wani azaba mai radadi kaga inda addu'a ce ta hankali sace Allah in dai wannan shine gaskiyan Allah ka samu gani ai shine abin da ya kamata amma suka ce ya Allah in dai wannan qur'ani shine gaskiyan muhammadun nan da aka haife shi a gaban mu muka san shi muka san iyayen shi wai yau shine aka daukaka akan mu zai mana wa'azi in dai shine gaske Allah ayi ruwan duhatsu kowa ma ya mutu to kaga shine wai sajilu na kabil azabi suna cewa ka gaggauto musu da azaba ka ce da su walan yukhlifallahu wa'adahu Allah baya canja alƙawarin shi Allah ya yi alƙawari kowane lokaci akwai abin da zai faru kuma yana kaddara shi ne gurgurdan inda ga dama wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah ce babu wani abu a duniyar nan face taskan shi yana hannunmu muna saukar da shi ne gurgurdan yanda muka ga dama a wani lokaci sananne da muka rubuta to surutun ku ba zai sa Allah ya gaggauto da abun ba idan Allah ba zai kawo shi ba surutun ku ba zai sa ya kawo ba in kuma zai kawo surutun ku ba zai sa ya kawo ba kar ma ku gaggawa lan yukhlifallahu wa'adahu alƙawari kuma da Allah yayi na duk wanda ya bi shi zai shiga aljanna Allah ba zai fasa ba alƙawarin da Allah yayi cha duk wanda ya kafirce masa zai shiga wuta nan ma Allah ba zai fasa ba kisa hatta wurin addu'a ma haramun ne ka roki addu'a abinda ba zai yi ba abinda Allah ya kaddara ba zai canja shi ba ka zo kana roƙon Allah akan wannan abin to haramun ka daga hannu kana addu'a Allah ka sa ne ciki na aiku kana namiji wannan addu'a haramun a sunnan Allah bai tsara wannan abu ba kina fata an gane ko kuma ka misali ka zo kana addu'a yanzu nan Allah sa rana ta fito yanzu to wannan addu'a ne hauka kenan wannan Allah bai kaddara rana za ta fito ba sai an jima an yi sallar asuba haka Allah tsara duniyar shi ko ka dinga addu'a Allah ka dauke ka ba ka kawo ta Najeriya saboda Makka yayi tsada nan ma ba zai yi ba Allah zai iya ko ba zai iya ba to amma ya kaddara ba zai yi hakan ba to ba a roƙon Allah abinda ba zai yi ba shi yasa Allah yake cewa walan yukhlifallahu wa'ada Allah ba zai canja alƙawarin shi ba dan maganan wani dan da'an wani ko dan kafircin wani yace wa inna yawman inda rabbika kuma su nema a gaggauto da azaba to fa ku sani rana daya a wurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'uddu kaman shekara 1000 na cikin lissafin da kuke a duniya 24 hours a wajen Allah daidai ke da shekara 1000 a nan gidan duniya ina fata an gane she yasa malamai suka ce halittar sama da ƙasa Allah ya shi a cikin kwana 6 to wannan kwana shidan shekara 6000 ne dan lissafin ubangiji ake magana ina fata kun gane dan ya ce dabbirul amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilay fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun zalika alimul ghaib wa shahadatul azizur rahim suratu sajda akwai kuma ta cikin suratu al-ma'arij yace ta'arjul mala'ikatu ilayhi wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin fasbar sabaran jamila. To wannan ana nufin wunin tashin kiyama ne, shi kuma tsayin sa shekara 50. To anan sai malami suka ce da Allah ya ce kwana ɗaya a gun shi 24 hours din shi shine shekara 1000 na duniya. Zaka dauka tun daga wafatin annabi ya koma ga Allah har yau alaihi salatu wassalam bai kwana ɗaya da rabi ba har yanzu a lissafin Allah. Tun har yanzu rasuwan manzon Allah alaihi salatu wassalam wafatin shi ya koma wurin mahaliccin shi ya koma wurin abokan shi su malaika jibrilu shekara 1437. Ina fata an gane. Karo wani ya ce da 47 da 37 ne. Zaka cire shekara 10 zaman Madina ce. Ina fata an gane. Dan ana lissafi ne daga zuwan shi Madina ba daga wafatin shi ba. Lissafin hijira. Ke yasa idan zaka lissafa wafatin kana cire shekara 10 na zaman Madina. To sai malamin suka ce ashe ana akwai wani abu da ya kamata mu fahimta. Allah ya kaddara satin shi kwana 7. Sati kwana nawa ne? Kwana 7. Kuma duk zamani gaba daya cikin wannan shi. Zamani kaf yana cikin abu guda biyu ne. Yana cikin 24 hours kuma yana cikin kwana 7. Babu kwana 8. Ina fata an gane. Idan kai lissafi Asabar zuwa Juma'a sai dai ka kara cewa Asabar. Kun gane abin da nake nufi? Idan zaka lissafa kwana 1000 a cikin wannan kwana 7 din ne. Idan kace Saturday zuwa Friday dole ka dawo Saturday. Babu wani suna daban wanda ya haura kwana 7. Yanzu kun gane abun? To sai malami suka ce to ashe in dai haka ne gaba ɗaya zaman da muke a duniya cikin ragowar kwana 1 ne. Tunda Allah ya kwana 6 ya gama da su. Kwana 1 rage gaba ɗaya a cikin ake rayuwa. Dan ya ce ya halicci sammai da ƙasai da duwatsu da tsirrai da albarkatun ƙasa da komai a cikin kwana 6. Sara kwana nawa? Sara kwana 1. To a cikin ta muke rayuwa har tashin kiyama. Shi yasa annabi ya ce duniyar ta kare ai. Gaba ɗaya a cikin kwana 1 muke rayuwa. Allah sa mu dace. To dan adam yayi kan shi fada. Wallahi muna ainihin last minute na duniyar ne gaba ɗaya. So dama already Allah ya sai da cinye kwana 6. Ragowar kwana 1 ne sai turo dan adam ya rayu a ciki. Ya masa da'a ya bashi aljanna shi kuma yace ba zai yi da'an ba. Ina fata an gane. To wannan shine babban abin da kullai ya kamata dan adam ya dinga tunawa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. A can sai ce zalika alimul ghaibi. Wannan shine masanin fai da uwe. Masanin abin da ke a zahiri da abin da ke uwe. Yace al-azizur rahim. Al-azizu mabuwayi gagara misali. Mai tankwarawa mai karyawa wanda ba abin da ke gagaran shi. Idan mumune suka tsorita yace ar-rahim mai jin kai kuma sai su dawo cikin hayyacin shi zai ba su aljanna. Allah ka ba mu aljanna. Sai Allah ya ce mai
wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayya al-masir.
Allah ya ce wa ka ayyin nawa nawa min qaryatin daga al-qaryu waɗanda suka shude amlaytu laha ne mata jinkiri da dan ba ta dama ta sarara wa hiya zalimatun alhali kuma tana zalunci suna sabon Allah suna kafirci suna kashe dan adam suna ta'addanci amma amlaytu laha ne musu jinkiri su duk abin da za su duk abin da yanzu America suke da Isra'ila da kawayen su yana cikin amlaytu laha na da musu jinkiri ne kawai na daga musu kafa ne su duk abin da za su su yi ta kashe bayin Allah su yi ta zaluntan bayin Allah su karya wannan su daura wannan amlaytu laha ne amma a kwana tashi thumma akhastuha sannan sai na kama ta na damke ta. Allah ya ce wa ilayyal masir makoma yana murina za a dawo guna zan yi hisabi zan yi bayani filla filla dake dake duk ko wani zaluncin azzalumi idan ka tsaya wa Allah bayan da iya da kai shi yasa kar ka taba girgiza ko ka raunana dan wani azzalumi yana tashi kada ta baka tsoro duk ta'addancin da zai a duniya ba zai abin da wasu suka yi ba wasu zama tarihi. Ina fata an gane. Duk abin da ake in ka dauki rikicin Middle East shine ka dauka daga 1990 to date ba shine yakin Gob da Bush suka yi ba da Saddam na farko, yanzu shi Bush yana ina, yana lahira, kafin ya mutu a keke ake tura shi a kawo shi wurin taro, ko magana baya iyawa, sai da ya kai ma an daina bari ma a gan shi. Ina fata an gane, yana kwana daki ne daga shi sai kare karen da ake masa training din nan, shi yake kula da shi, da wani abu ya faru zai identify mutane, karen zai iya buga kararrawa, to akwai matsala. Ina fata an gane, da kare yake kwana daki, lokacin da ya mutu karen sai da aka yi bukin girmama shi. To kaga ya shiga Iraki ya kashe yara jarirai, ya kashe yara ya kai miliyan da lissafin da aka, yara kanana wanda basu balaga ba, ya kashe ya kai miliyan da ya kashe su, shi yana ina yanzu? Yana lahira. Kaga a wannan zamanin kenan fa, duk wani tsinan ne zai zama tarihi, zai zama babu shi, kisa duk abinda Trump yake a yau da Netanyahu, wallahi za su zama tarihi, kuma za ka ga za su mutu mulakanci, kuma Allah sai ya karya su, kowa yanzu sun kunyata a duniya. Sannan wani abu da ya kamata duk mai imani ya dauka, wa bil misali tatabbayinul ashiya'u, akan buga misali ne dan wani abu ya fito, bari a baka misali da wanda ma ba musulmi bane ba, amma ya tsaya akan gaskiya. A 1959 an yi wani matashi dan shekara 33, Fidel Castro, ya yi juyin mulki a Cuba, yana yaro dan shekara 33, da ya ji mulki, abin da ya fara shi ne duk wani kamfanin mai na Amerika ya kore su, duk wani abu da na Cuba ne aka season din shi dawo da shi, yace na ɗan Cuba ne, da ya zo ya zama shugaban ƙasa, Amerika ta ce sai ta kashe shi. To bari ku ji abin mamaki, kaga da ƙwarewa na ta'addanci, kowa sai da ya siya daga wurin su ko su koya maka. To a lokacin shugaba Eisenhower, shi yake shugaban Amerika, a farkon abin da suka fara suka dauki matasa waɗanda ƴan Cuba ne, ƴan diaspora suna kasashen waje, mutum 1,400 aka kawo su Amerika, aka musu training na soja, aka ba su manyan makamai, aka dauke su a jiragen ruwa daga Florida aka kai su Cuba, su je su kifar da gwamnatin Fidel Castro. A cikin awa 72 sojojin Castro gaba ɗaya sun kashe su, ba su iya yin komai ba. To sai Eisenhower ya ce, to a zo a sake tunani, ba za a iya kifar da shi ta hanyar karfi ba, sai dai a kashe shi, ko a assassin din shi, ko a ba shi guba ya ci, ko dai a bi ta wata hanya. Duk wani sanction da ka sani, takunkumi da ake sa wa ƙasa, wanda ka sa Cuba ya fi na Iran, takunkumi kala-kala. Kaga shi shugaba Eisenhower ya sauka, JFK ya hau, shugaba Kennedy kenan, 1961. Da suka dinga attempting na su kashe shi, sai da ya zamani da shugaban Amerika 11, shi kadai Eisenhower ya mutu, F. Kennedy ya zo shi ma aka kashe shi, D.D. Johnson shi ma ya zo, Ford ya zo, haka suka dinga zuwa. Ga su Jimmy Carter, ga su Nixon, ga su Reagan, ga Bush Senior, ga Clinton, ga Bush Junior, ga Obama, shugaba 11, dukkansu sun yi attempting na aka shishi. Abinda aka yi documenting a FBI, wanda hatta duk gida har BBC sun fada, sai da aka attempting kashe shi sau 600, wallahi ba a yi nasara ba, sau 600, ko motarsa ta wuce bom ya tashi, ko kafin ya zo bom ya tashi, ko a sa bom a jirgi bai shiga ba, a jirgin ya ainihin tarwatsa a sama, ko kuma a bashi abinci a sa poison kafin ya ci a gaya mishi, har mace an ba wa kuɗi ta kashe shi, ta koma ma tana son shi. Ya wuce a mota a harbe shi, ko a kashe direban shi, ko harsasi ya bi ta kusa da shi, har sau 600 da wani abu. Ka san Castro sai dai mutu a kan gado a kwance, Amerika ba ta kashe shi ba, har sai da Obama ya zo da ya nashi na shekara 2 ya ce kai shekara 60 ana bugu daya, yace a zo a yi sulhu. Yace shi ya haƙura shugaba 11, sai da aka yi sulhu, aka bude ofishin jakadanci, aka yafi juna. Castro yace, to zan sauka a mulki yanzu, shi da kanshi ya aje mulki, ya mutu a gida kuma akan gado. To kaga anan kalli karfin tawakkali irin na Castro, wanda ba musulmi bane ba, amma shugabannin musulmai raunana alaji raunana su suke a America sujjara duk waɗannan sarakunan Laraba karka cire kowanne kowanne karka cire cikin sarakunan Laraba yanzu ka dauki misali Dr. Ahmad Gumi ku ya kudi zan bada misali da shi ko san hana shi zuwa aikin haji bana ka san America da Israel suka hana shi shiga Saudiya America da Israel suka ce kar a bari shiga Saudi Arabia ba abun da yana laifi dan me yake kullun wazin shi akan Isra'ila ne akan maganar fadan Gaza har ya nemi ce mako an je Iran ya je embassy duk wannan abubuwan dalilin da yasa Saudiya ta hana shi shiga kenan America ce ta ba su order sai ko ba sa laya suna America ma amaraha wannan rauni ne dole a fara rauni ne to in ba musulmi ya gane wannan ba kullun haka zamu yi ta tafiya wa ka'ayyin min qadatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma khassaha wa ilayya al-masir yasa ka samu kyakkyawan alaka tsakaninka da Allah ka gyara tauhidinka ba abin da zai faru da kai sai abin da Allah ya rubuta kullun yusibana illa ma kataballahu lana ko maulana wa allahi falyatawakkalul mu'minun wa allahi falyatawakkalul mutawakkilun idan muka dogara ga Allah wa allahi fatawakkalu in kuntum mu'minina kisa sharadin imani ma zama akwai tawakkali mai karfi sai Allah ya ce mi Allahumma amin
qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin falladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun
Allah ce kul ya kai wannan annabi mai girma ka ce da mutanen duniya gaba ɗaya kaf sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nas ya ku mutane innama ana lakum nadhirun mubin ni fa ba komai bane face mai gargadi ne zuwa gare ku ni Allah ya aiko ni ne na zama mai bayyana gargadi a ji tsoron Allah in aka saba mishi za a shiga wuta aiki na kenan a bi Allah za a shiga aljanna in banda wannan babu abin da ya kawo da wurin ku wa ma salakum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin ba na zo bane ba dan ku bani kudi ko dan ku bani sarauta saboda an kira annabi a makka alaihi salatu wassalam aka ce da shi ka faɗi duk abin da kake so na dukiya za a baka idan kana so ka fi kowa kudi a makka za a mai da kai yace bai bugata idan mata kake so duk ko yar wani sarki ne a duniya ka fara zama aura ma ita yace bai bugata idan sarauta kake so za mu baka yace bana bugata innama ana lakum nadhirun mubin kawai ni nazo ne muku gargadi da jahannama na muku abishi da giran aljanna a daina botan gumaka a bi Allah sau da kafa banda wannan ni ba abin da nake bugata aslam aslim taslam ka musulunta sai ka kubuta ai ma'ana kubuta daga jahannama kenan kubuta daga fushin Allah kubuta daga azaban Allah to da yace wannan shine aikin shi sai ce to ga sakamako guda biyu na farko fallazina amanu wa amilus salihati wadannan da suka yi imani imani na gaskiya suka yi aiki kuma aiki nagari wanda mun yi ta bayani imani mun yi bayani aiki nagari ba bukatar mu maimaita sai Allah ya ce lahum maghfiratun suna da wani irin gafara gafara na musamman wa rizqun karim suna da wani irin arziki kuma mai girma shi yasa a Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi yace rizqun karim huwal jannatu ai arziki mai girman nan shine aljanna ai babu wani arziki a lahira sama da giran aljanna to lahum maghfiratun suna da gafara za ku kubutar da su daga wutan jahannama wa rizqun karimun sannan suna da wani arziki kuma mai girma Allah zai ba su giran aljanna Allah ka sa mu na ciki sai Allah ce ni
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
الله ce wallazina sa'u fi ayatina wadannan da suke aiki tukuru sa'u suke aiki iyakan karfin su fi ayatina wajen bata ayoyinmu wajen ƙaryata su wajen canja musu ma'ana wajen ruguje su mu'ajizina ko suna tunanin fa sun fi karfin mu ne Allah ce ba haka bane ba ulaika ashabul jahim wadannan sune ma'abota wuta ai ba wai sun ga jiyar da Allah bane ba wama kana Allahu liyujizahu shay'un ko min shay'in fil ardi wala fis sama ba abinda zai gagare Allah a cikin sama da kasa to duk wanda ke barna yake cin nasara kada daukawa ya gagari Allah ne a Allah ne kawai ya bar shi wa umli lahum innaka jimaci kawai ina da musu jinkiri ne Allah ce kamuna ba kamun wasa bane ba duk lokacin da Allah ya kama azzalimi sai ga ya zama abun tausayi shine walladheena sa'u fi ayatina wadannan da suka yi aiki tukuru wajen bata ayoyinmu wajen karyata su wajen bata addinin musulunci in ma su yake shi da makami ko su yake shi da gidajen media ko su yake shi da gidajen jaridu ko su yake shi da kowace irin hanya Allah sai ya ce ulaika ashabul jahim wadannan sune ɗan wuta ranar gobe kiyama Allah sa ba mu a ciki wadannan abubuwa guda biyu akwai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ruwayan Ahmad dan Hanbal a cikin Musnad da kuma Imamu At-Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Abi Shayba da Ibn Hibban duk sun fitar da wannan hadisin daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda da Allah ke maganar ƴan wuta ina maganar ƴan aljanna to sai annabi ke lallashin talakawa musamman irin wannan zamanin akwai hadisin da ya kamata talakawa suna ji da hankalin su ya kwanta yanda komai ya rikici ina fata an gane annabi ya faɗa cikin wannan hadisin Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace yadkhulu fuqara'ul muslimina aljannata talakawa mummunai waɗanda suka bi Allah suka yi hakuri za su shiga aljanna ranar gobe kiyama yace qablal aghniya kafin mawadata su shiga Allahumma amin kafin masu kudi su shiga sai yace bi nisfi yawmin da rabin yini sai aka tambaye sai annabi yace wannan rabin yinin inda rabbika alisabi ubangijinka ina fata an gane sai yace 500 amin shekara 500 alisabin mu na duniya kenan sai sun shiga da awa 12 na lahira kafin mawadata su shiga to awa 12 na shine shekara 500 alisabin duniya to kaga ashe mutun ya hakuri ya bi Allah shi ma ko inda zai fanshe ina fata an gane da sharadin fuqara'ul muslimina haka annabi ya ce shi yasa idan kana talaka ka shiga wuta ka shiga uku min narin ila narin kenan daga wuta zuwa wuta ina fata an gane shi yasa idan Allah ya ka talakan Najeriya ka bi Allah sau da kafa sau kar ai biyu babu ka san ba matsala kamar a ce a maka home and away inji an kwallo an gane ko to a ce nan matsala can matsala to kai kan khasarar duniya wal akhirah kenan zalika huwal khusran al mubin Allah kiyaye mu sai Allah ya ce ni
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد
الله توبا أرسلنا من قبلك من رسول يا كونا النبي من جرما صلى الله عليه وسلم يتشو ما أرسلنا من قبلك بمؤيكو بكا فنكي من نبيين ko min rasulin wani manzo wala nabiyin ko wani annabi bi ma'ana babu wani annabi da muka aiko babu wani manzo da muka aiko kafin kai wannan ke nuna akwai annabi akwai manzo kenan mukamai ne guda biyu ko wani manzo annabi ne amma ba ko wani annabi bane manzo shine bambancin su an gane ko amma kowanne kuma Allah ya aiko shi ne wurin mutane bambancin su shine malamai suka ce shi annabi shine wanda yake aiki da dokokin wani manzon da ya gabace shi shi kuma manzo ya zo ne da sabon shari'a bai yi aiki da shari'an annabin da ya gabace shi ba shine bambancin su kawai kowanne dan aika ne amma akwai wanda Allah ba shi littafi akwai wanda Allah bai ba shi littafi ba amma dukkan su ainihin annabawa ne sai dai ainihin tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd wa likulli ainihin ummatin darajat kowace al'umma darajoji ne haka kowane annabi ma wani yafi wani daraja a wurin Allah subhanahu wataala amma shi annabi ya hana zuwa ana lissafin annabi wani yafi annabi wani annabi ya hana wannan abu ina fata an gane saboda karkashin wannan sai shedan ya rinjaye ka ka dauka wani annabi bashi da matsayi shi yasa annabi ya ce karka zuwa ana lissafin annabi wani yafi annabi wani dukkan mu annabawa ƴan uwan juna ne yace uwar mu dai uban mu dai Allah ta'ala yace wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi kafin kai ba mu aika wani manzo ba ko wani annabi illa idza tamanna face idan yayi buri alqa ash-shaytanu fi umniyatihi sai shedan ya jefa waswasi da kokonto cikin wannan burin nashi a zukatan mutanen da ke kira zuwa gare su wannan ita ce ɗaya daga cikin fassara da malami suka yi wannan ayan fassara mai yanci saboda kalman tamanna yana daukan buri ina fata an gane wa tamanna ala llahi al-amali shine burin abu to idan annabi yazo babban burin shi shine kowa ya musulunta yasa Allah ce wa ma aktharun nasi walau harasa bi mu'mini ko da kai kwadayin kowa ya shiga musulunci ba kowa ne zai zama mai imani ba yace fa la Allah ka baqi in nafsaka ala atharihim yace shin zaka kashi kanka da bakin ciki ne kawai Allah ya kono mu'min dan ba su yi imani ba karka damu Allah ya kaddara akwai masu imani akwai marasa imani huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir to karkashin wannan sai Allah ya ce duk annabin da yazo idan yayi buri na mutane su karbi musulunci to shedan zai jefa waswasi da kokonto a cikin zukatan waɗannan mutanen ya zanto sun ki yadda da kiran da ake musu yasa Allah ya ce wa kadhalika ja'ala li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yushi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura duk wani annabi da yazo yana da makiya cikin mutane da aljanu sai shedan ya dinga musu wahayi su ce annabin matsafi ne annabi makaryaci ne ai ya ce kaza su canja magana misali lokacin da aka saukar da suratul maida annabi ya karanta hurrimat alaikum almaitatu waddamu Allah haramta cin mushe suka ce ah kun ji ya ce abin da yanka wai a ci wanda Allah kashe kuma ya ce wai haramun ne abin da suka dinga fada kenan ko wani irin son zuciya ne irin wannan abin da shi ya kashe da hannun shi ya ce halal ne a ci wanda kuma Allah kashe da kanshi wasu ya ce haramun ne kar ku yadda da wannan addini to shine shedan ya dinga musu wahayin abubuwa shine al-qashaytanu fi umniyatihi shedan ya jefa a cikin burin wannan annabin waswasi da wahayi na ƙarya a zukatan mutane fa yansakullahu ma lil shaytan karshe dai Allah zai shafe wannan abin da shedan yake wurga mutane na waswasi ya shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar summa yukimullahu ayatihi sannan Allah ya kyautata ayoyin shi wallahu alimun hakim Allah masani ne dangane da dukkan komai hakimun kuma mai hikima ne yana tsara komai inda ya dace fassara ta bi malaman da suka ce illa idza tamanna har sai in ya karanta suka ce dubin kalman tamanna yana zuwa da ma'anan ainihin talayatu ko kuma qara'a har suna kafa hujja da ainihin baitin Hassan ibn Sabit wanda ya rera a lokacin da aka ci sayyidina Usman dan Affan yace tamanna kitaballahi awwala laylatin wa akhiruhu laqa himamul maqadir yace wai tamanna kitaballahi ai qara'a kitaballahi awwala laylatin a farkon dare sayyidina Usman kenan yana cikin karatu aka tsallako ta katanga aka zo aka mishi yankan rago sayyidina Usman fa ka san an jima da tsinannu a duniya bayan sun sa shi under house arrest tsawon kwanaki sun kana shi fita ko masallaci ba ya zuwa bai da aiki sai karatu qur'ani ya salla kawai yuqati'u al-layla tasbihan wa qur'ana yana yayyanka dare da tasbihi da karatun qur'ani duk da haka ba su hakura ba ya hakura bai suka tsallako ta katanga suka mishi yankan rago shine ce tamanna kitaballahi ya karanta littafin Allah awwala laylatin a farkon dare wa akhiruhu amma a karshen dare laqa himamul maqadir alqalamin qaddara sai sauka akan shi bi ma'ana kwanan shekari har yau idan ka je Turkiya Qur'anin da aka kashe sai na wasu mai na karatu yana akwai jini da ya zuba akan Qur'ani yana karanta suratul baqara daidai fa sayfika humullah a wajen kuma jini ya zuba Allah ya isan maka kai ka sa ko wani ba cikin wannan sai jinin ya diga akan fa sayfika humullah wa huwa samiu Allah na ji duk lokacin da ake mitin na kashe ka alimun kuma ya san za a kashe ka abinda ayin ba ta ce kenan shi yasa wato in Allah ya shirye wani abu sai ka yi mamaki, kamar lokacin kashe Malam Jafar ya karanta suratul ma'arij sa'ala sa'ilin bi azabin waqi, yana gama karanta ta aka zo kashe shi a cikin sallah. To idan kana karanta ayan musamman innahum yarawnahu ba'idan, su suna ganin kiyama a nesa take, wa narahu qariban, ko kuma na ganin ta a kurkusa, sai ka ji kaman abinda zai faru ne ma ke karantawa. Allah subhanahu wataala yake cewa aka karanta ta koyi shi Qur'ani ne, ka gane ko? Yawwa, in ka karanta ka mutu ba ai kai sa'a. Yawwa, kar ka ji tsoron mutuwa mala. Ko ba karanta ba za ka mutu. Wa ya ce kar ka karanta kuma za ka kashe ka. Kaga wannan ayi lissafin kuma an sauka shi Allah. Allah subhanahu wataala yake cewa li yaj'ala ma yulqi shaytanu, domin Allah ya jefa, Allah yana kaddara wannan ya faru ne dan ya jefa abinda shi shedan din yake jefawa, ko ya sanya abinda shedan ke jefawa cikin zukatan mutane, fitnatan, ya zamo jarrabawa, lillazina fi qulubihim maradun, ga wadanda suke da tsatsa cuta a cikin zukatan su, cuta na kafirci, cuta na munafunci, cuta na fasikanci, sai Allah ya sa wannan abun ya zamo jarrabawa a gare su, yace wal qasiyati qulubuhum, da wanda zukatan su kuma suka bushe, suka kekashe saboda rashin tsoron Allah. Allah cewa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id, lalle azzalumai kan suna cikin shiqaqin, wato sabani, ba'idin kuma manisanci. Sai aya ta karshe,
wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
الله تعالى يعلم الذين أوتوا العلم دون أن الله يبص إلهي يبص واي وتأديني كاسن دون واي وإن بابو أديني أشكك وين شيء كركتب لكم واي وأن النصاب الله واي واني والله إذا كان الإيماني كفهم توحيدي السنة duk wani wanda ya saki hanyar Allah za ka ganshi ba gidaje ne, za ka ga bai san me yake ba, shi yana ga ya waye kai kana mishi dariya. To Allah ce wal ya'lamu alladhina utul ilma, dan wanda Allah ba su ilimi na sanin Allah, ilimi na wayewa, su gane cewar annahu alhaqqu min rabbika, wannan qur'anin fa gaskiya ne daga wurin ubangijinka, fayu'minu bihi, zuciyarsu ta yi imani da shi, su karbe shi a matsayin addini, fa tukhbita lahu qulubuhum, sannan zukatan su ta samu nutsuwa, dan ba abin da ke ba dan adam nutsuwa kamar bin Allah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi, yace ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, idan kana neman nutsuwa wallahi ka bi Allah, duk nutsuwan duniya na cikin in ka rike Allah, duk abin da baya cikin bin Allah tashi hankali ne da bala'i. Allah ya ce wal inna allaha lahadi alladhina amanu, lalle Allah yana shirar da masu imani, waɗannan da suka yi imani Allah yana shirar da su ya musu gamdakatar, ila siratul mustaqim, zuwa ga hanya madaidaiciya, hanyar annabawa da manzanni da dukkanin mutane na gari, wanda kullum muke roƙon Allah bamu wannan hanyar, idana siratul mustaqim, Allah ka bamu, ka dora mu aka hanya madaidaiciya, ka shirar da mu. Yace wa man yutillahi wa rasula fa ulaika ma alladhina amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika alfadl min Allah wa kafa billahi alima. Nan da kamata mu tsaya, sai Allah kai mu gobe insha Allah, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala manafuwa. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.